Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31, 25, da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa a mita 102.5 sai kuma a tashoshin gidajen radio amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da kuma Dalol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi ta kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Litinin 10 ga watan Satumba shekarar 2018. Safina ta sada so dangi ce daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
Mahukunta a Mogadishu babban birnin kasar Somalia sun ce wata mota da aka sakawa bomb cikin ta yi bindiga a fadar wata gunduma. A Libya kuma akalla mutane 2 ne suka halaka, kana wasu 10 suka samu rauni, yayin da wasu 'yan bindiga suka afka babban kamfanin man fetur a kasar. Sai a Afghanistan, inda kungiyar Taliban ta yi nasarar kame wata gunduma mai muhimmanci a cikin kasar.
A shirin kanin labaran kenan kuka ji, a shirin namu na yau za ku ji cewa hukumar 'yan sandar jihar Nasarawa ta tabbatar da aukuwar wata mummunar gobara a wani gidan mai alafiya. Za kuma ku ji har yanzu dai zaɓar 'yan tinke ko zaɓen wakilai na ci gaba da zama jigon muhawara a tsakanin 'yan siyasar Najeriya. A Nijar kuma za ku ji cewar an fara gudanar da wani taro a yau a ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya da nazarin hanyoyin da za su ƙara ba jama'a damar kusantar al'alai. Sai kuma shirin ilimi garkuwar ɗan Adam da Yusuf Aliyu Haranta ya shirya ya kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Masu ware assalamu alaikum. Mahukunta a Mogadishu babban birnin kasar Somalia sun ce wata mota da aka saka bomb a cikin ta ta yi bindiga a fadar wata gunduma da ke birnin kuma ta yi musabbabin mutuwar mutane 6 kana wasu 16 sun samu rauni. Sai dai wannan harin ya auna fadar gunduma hodan ne da ke Mogadishu. Domin ko shaidun gani da ido sun ce wannan bindigar da motar ta yi yau Litinin ya yi mummunan illa ga gini da ko baya ga kashe mutane. Wani jami'in 'yan sanda mai suna Ibrahim Muhammad ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa wannan fashewar bomb din mai muni ne sosai. Tun dai kungiyar Al-Shabaab ta dauki alhakin kai wannan harin, wannan dai shine karo na biyu da kungiyar ta auna fadar wata gunduma da ke cikin babban birnin na Mogadishu a cikin wannan watan. Misali a ranar 2 ga watan wannan watan a wani harin bomb irin wannan na mota da 'yan kunar bakin wake sokai ya tarotsa headquarters gunduma Halwa Dag, inda mutane 3 suka mutu. A Libya kuma akalla mutane 2 aka halaka, kana aka raunata wasu kamar 10 bayan da wasu 'yan bindiga suka afkawa headquarters babban kamfanin man fetur na kasar a yau Litinin. Shaidu sun ce ƙarshen ta ginin kamfanin wanda ke tsakiyar birnin Tripoli ya kama da wuta bayan kai farmakin, wanda shine irin na farko da aka taba kaiwa kan kamfanin na NOC. An dai shawo kan lamarin ko da yake ma'aikatan tsaro sun ci gaba da farautar maharan a cikin ginin a cikin wani ginin a cewar wani wato kakakin jami'an tsaro Ahmed Ben Salem. Rahotanni sun ce an kashe 2 daga cikin 'yan bindigan, amma har zuwa yanzu ba wata kungiya ta dauki alhakin kai wannan harin. Wannan al'amari da ya faru ne kwana ɗaya kacal bayan da aka fara aiwatar da wani shirin tsagaita wuta da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya, bayan da aka kashe mutane 61 a kasamin faɗan da ya kaure a kwanan baya tsakanin kungiyoyin 'yan banga na Libya ɗin. Sai kuma a Afghanistan, inda kungiyar Taliban da ke arewacin Afghanistan ta yi nasarar kame wata gunduma mai muhimmanci da ke kusa da bakin iyakar Turkmenistan, kana suna yi wa headquarters wani laddi barazana, inda har suka kashe jami'an tsaro da yawa a harare da dama da suka kai a wurin. A cikin watanni 3 da suka gabata, waɗannan 'yan ta'addan sun ƙara azama na harare da suke kaiwa a duk faɗin ƙasar, wanda hakan ya sa har suka samu damar kashe jami'an tsaro 80 wanda suka samu horonsu daga sojojin Amurka. Jami'a a ƙasar suka ce 'yan Taliban ɗin sun afkawa gunduman Kayab da ke cikin lardin Jojaz, kuma sun yi hakan ne a ɓangarori daban-daban cikin dare. Shugaban 'yan sanda da ke wannan lardin, General Faqir Muhammad, ya shaidawa muryar Amurka cewa hakan ya tilasta jami'an gwamnatin yawa daga wannan wurin domin gudun kar hakan ya janyo kisan mutanen fararen hula da ke ciki wanda ba su san hawa ba su sauka ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yan sanda babban birnin kasar Sudan sun ceto mutane har 94 daga hannun masu fasakwarar mutane zuwa Turai, kuma 85 daga cikin su yara kanana ne. Wasu daga cikin waɗanda aka ceton a birnin Khartoum yara ne da shekarunsu ba su shige 10 ba. Yan sandan ƙasa da ƙasa da ake kira Interpol sun fasa garken masu wannan mummunan sana'ar a wani samamin da su kai a ranar 26 zuwa 30 ga watan Agusta na wannan shekarar. Sakamakon wannan samamin an yi nasarar kame wasu mata har su 12 da wasu maza 2 kana an same su da kuɗi da ya kai har dala 20,000. An dai samu waɗannan mutanen da aka ceto ne a sassa daban-daban ciki ko har da tashin jirgin saman babban birnin ƙasar na Khartoum da kuma wani wurin da ake haƙan ma'adanai wanda yake gabashin ƙasar. A cikin wata sanarwa da 'yan sandan ƙasar ta fitar ta bayyana cewa mutanen da aka ceto sun hada da 'yan asalin ƙasashen Chad, Congo, Kinshasa, Eritrea, Jamhuriyar Niger, Sudan da kuma Sudan ta Kudu. Gobe Talata ne idan Allah ya kai mu za a yi hidimomin cikar shekaru 17 na harin da aka kaiwa tagwayen gine-ginen nan biyu da ke birnin New York da ke nan Amurka, wanda ya faru a ranar 11 ga watan Satumban shekarar 2011, wanda kuma ya musabbabin mutuwar mutane kusan 3,000. Shugaban Amurka Donald Trump na cikin waɗanda za su halarci taron juyayin da za a yi a Shankville da ke jihar Pennsylvania kusa da inda jirgin saman kamfanin United mai lamba 93 wato 93 ya fadi bayan wasu fasinjojin da ke cikin jirgin sun kwace shi daga hannun 'yan kungiyar Al-Qaeda waɗanda da farko su kwace jirgin daga matukansa. A cikin sanarwar da fadarar shugaban Amurka ta White House ta fitar ta bayyana ranakun 7 zuwa 9 ga watan nan a matsayin ranakun makoki da addu'o'i da kuma tuna waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon wannan bala'i. A fadar gwamnatin Amurka ita ma ma'aikatar tsaro za ta gudanar da addu'o'i na musamman ga iyalan da suka rasa rayukansu sakamakon wannan bala'i. A New York ɗin ruwan waɗanda suka tsira ne sakamakon wannan harin za su da iyalansu waɗanda suka mutu za su hallara a dandalin da ake kira Zero, inda tagwayen gine-ginen nan biyu da aka kai wahali suke kafin a rusa su. Za a haska wani abu mai hasken gaske guda biyu zuwa sararin samaniya alamun tunawa da waɗanda suka mutu a cikin waɗannan gine-gine biyun sakamakon wannan harin.
Ladan Ibrahim Ayawa kenan ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To madalla, a yau ne hukumar 'yan sandan jihar Nasarawa suka tabbatar da afkuwar wata mummunar gobara a gidan man nasan da ke a garin Lafiya. Zainab Babaji ta aiko mana da wannan rahoton.
Hukumar 'yan sandan jihar Nasarawa ta tabbatar da aukuwar wata mummunar gobara a gidan man nasan da ke garin Lafiya babban birnin jihar Nasarawa. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa Ismail Usman ya ce zuwa yanzu ba su tabbatar da rasa rai ba, sai dai an samu jikkata da rasa dukiya masu ɗimbin yawa.
A yau da sanyi safiya mun samu labarin hatsarin gobara da ya faru a wurin saida gas na dafa abinci wato suna wurin Munako. Abun ya faru kuma explosion ne ya watsa lokacin kuma da abun ya watsa sai sa abun yana nan yana fashewa ne, ya tattaba mutanen da suna wucewa da kuma mutanen da suna aiki a wurin da kuma da suna makwabta da su. Gaskiya abun ba can da ne.
Kamar mutum nawa suka rasa ransu?
Eh to a halin yanzu dai gaskiya ba mu yi rekodin cewa ko wanda ya rasa ransu ba. Amma na dai akwai mutane sama da 36 wanda suke taɓa magani a asibiti ya kwanta a yanzu haka.
Na kuma zan tada wasu da suka gane ma idonsu abin da ya auku.
Sunana Honorable Aliyu Iyele daga Lafiyan Bare-bare babban birnin jihar Nasarawa. Yanzu muna gidan mai wanda Lafiya na kira shi gidan Malam Sarki Ɗaliyu garkuwar Lafiya da ya kama da wuta. Dumbun mutane dai an yi asaran rayuka da kuma dukiyoyi mai yawa. Gidan man gaba daya ya kone wurwus, motoci kuma masu sayarwa gefe da masu wucewa ba su san komai ba. Wuta ya kokore da wayannan mutane. Yanzu babban asibitin jihar Nasarawa wanda muka kira shi da asibitin Kwararru Specialist akwai majinyata a takaice sun fi 50 wanda idona ya tasu da wanda kuma sun mutu sun fi 30.
To amma akwai hukumomi sun kawo dauki a wurin?
Hukumomi sun yi kokari, fire service sun zo sun iya kokarin da motocin su da jami'an tsaro 'yan sanda da SSCID duk suna na wurin da kuma mu mutane 'yan kallo makwabta. kafin yan jarida.
Sunana Muhammadu Habibu, amma an fi sani da takarda a lafiyan bare bare jihar Nasarawa a nan Najeriya. Wallahi akwai wurin da ake refilling gas, sun zo ana sauke Allah da ikon shi sai wuta ya kama. Domin an samu hatsari da yawa, mutane da ke wuce ba su san komai ba, wuta ya kama da su. Motoci da wurin da ake gyaran mota duk wuta ya kama da su. Gidajen mutane duk ya ci da wuta. Sai muna roƙo da federal government, state government su sa hannu don su taimake su na gaggawa, musamman wanda suka kone da sauransu da wanda suka rasa gidajensu da dukiyoyinsu.
Wasu kenan daga harabar gidan man da aka samu ibtila'in gobara a garin Lafiya da ke jihar Nasarawa. Zainab Babaji.
Madalla a gaida Zainab Babaji. Batun zabar ɗan tinke ya taso ne a jam'iyyar APC mai mulki, inda PDP mai adawa za ta ci gaba da bin tsarin amfani da wakilai a zaben fidda gwani, wanda hakan har yanzu yana haifar da cece-kuce a siyasar Najeriya. Ga rahoton wakilin mu Nasiru Adamu El-Hikaya.
Batun zaben ɗan tinke ya taso ne a jam'iyyar APC mai mulki, inda PDP mai adawa za ta ci gaba da bin tsarin amfani da wakilai a zaben fidda gwani. Tsarin da in ka ɗaibe a zaben shugaban ƙasa da ya shafi tamkar tabbatarwa shugaba Buhari tikiti bai samu karɓuwa tsakanin jihohin APC da gwamnoni ke cewa da wakilai za su yi amfani ko ma tsayar da waɗanda suka fi kwanta musu a rai. Inda a gefe guda waɗanda ba sa ɗanyen ganye da gwamnonin ke cewa lalle fa sai an yi musu zaben ƴar tinke. Ga ƙorafin tsohon ɗan majalisar wakilai Sabo Usman Jama'are da ke cikin tawagar ƴan siyasar Bauchi da suke da PP a yau kada APC dan yada wannan manufar.
Yau muna kira ne akan gaskiya. Iya inda za a yi gaskiya shine kawai kowa halinsa da kuma sallarsa ta fitar da shi.
Usna cewa in an yi irin wannan zaben fa ba mamaki a haddasa gaba don mutum zai ga mutanen da ba sa son sa kiri-kiri ga suna alaiki.
Eh to ai shine baka ji ba ai abin da zai faru kenan ma ko da ranar tashi alkiyama. Idan mutum yayi daidai zai ga daidai. In bai gani ba ba gwamna ba shi ko da shi wane ne hali ne kawai zai fitar da mutum. In dai kiran da shi mai girma Muhammadu Buhari yake na magana gaskiya da zarar aka saba akan wannan magana wallahi duk abin ya zama shiriri ta zama zancen banza shi a kashin sansa yana so shi shugaban jam'iyya Adams Ashumu le yana so amma duk jaridu da kowa duk koi abin da kuka fafada abin da ya faru shine su gwamnati ne ba sa so
a PDP dai wasu masu son takara na cigaba da sayan takardar tsayawa inda na gamu da tsohon minista Adamu Maina waziri ya cike form din neman tikitin sanata maimakon gwamna da aka saba gani yana yi
daga 1998 da aka dawo da Najeriya ta farkin siyasan demokradiyya. Ni Adamu Maina waziri na nemi zama dan takara jam'iyyata ta PDP so biya. So biyu ban iya zama dan takara ba, so uku na zama dan takara na gwamna. Amma a kowane zaben na fadi a shekaruna shekara 60 da yan kai da kuma sabon kuduri da doka na ƙasa da ya halattawa matasa wanda shugaban ƙasa ya sa hannu a kai da za su iya neman mukamai iri-iri. Naga cewa yanzu ya kamata in yi wa kaina shari'a dauki shawarar cewa ba zan nemi takarar gwamna a jihar Yobe ba don in ba wa mutane dama su ma mai yiwuwa abinda ban samu ba Allah zai ba wani dan jam'iyyata mai basira shaida ni mai kishin jihar Yobe shaida ni da zai kawo canje-canje da ci gaba da raya musamman talaka na jihar Yobe da Najeriya baki daya.
Adamu waziri ya ce ba zai sauya shiga daga PDP ba dan amma an gansa ba sun yi haka na da muradun kashin kai ne. Tun fara wannan babin demokradiyya 1999 PDP da APC ne suke mulkin gwamnatin tarayya da majalisun dokokin tarayyar. Shin ko za a samu wani sauyi a gaba bayan samun jam'iyyun adawa masu rajista fiye da 90? Wata majiya mai tushe na nuna wasu masu son tsayawa takarar shugabancin Najeriya kazalika sun sayi tikitin takarar gwamna ko na majalisar dattawa. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Idan na faso ta aikatiyar ta da aka shi in ka fito fili mai halin shi za ta ishe idan ya ji zafi ya gyara hali mai idan ya fasa
to madalla a gaida Nasiru El-Hikaya. A yau a Niger aka fara gudanar da wani taro ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ya samu halartar masu faɗa a ji a harkokin shari'a da jami'an kare haƙƙin ɗan adam daga ƙasashen Afirka ta Yamma da na yankin Sahel. Wakilin mu Sula Mummuni Barma na tafi da ƙarin bayani.
Kusan dukkan wasu masu bakin fada aji a game da harkokin shari'a da jami'an kare haƙƙin ɗan adam daga ƙasashen Afirka ta Yamma da na yankin Sahel ne ke halartar wannan muhawara da ke gudana a karo na biyu domin tantaunawa akan illolin rashin hukunta masu laifuka. Shugaban kungiyar yaƙi da cin hanci Rashin Transparency a Niger Mamman Wada ya yi min ƙarin bayani akan muhimmancin wannan haduwa.
Wani in ya dauki na wani ba a yi komai ba, ko kuma wani an kuntuta mishi ba ya mishi shari'a ta gaskiya ba, ko kuma wani in yi lahi ba a yi mishi hukunci sai wani ake ma. Wato wannan abu yana kawo tarzoma a cikin ƙasa, yana kawo tashin hankali. In akwai tashin hankali ana yaƙi, wato waɗanda abin yake damuwa sosai ma ya zamanto mata da yara. Su kuma su ne yawan al'umma, kuma su ne girman al'umma, su ne gishirin al'umma.
Shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu da ke jawabin buɗe taro ya bayyana cewa rashin mutunta masu laifuka wani abu ne da ya juya wa dukkan wani shirin zaman lafiya baya. Saboda haka ya zama wajibi hukunci ya hau kan dukkan masu hannu a faruwar irin wannan mummunar ɗabi'a, yayin da ya zama dole a biya diya wa mutanen da aka toye wa haƙoƙi. Cin nasarar irin wannan yunkuri wani abu ne da ya danganta da yadda gwamnatoci ke mai da hankali akan batun mutunta doka da yaƙi da cin hanci, yayin da ɗaya ɓangare ya dace a ƙarfafa ayyukan cigaban al'umma.
Dokoki akwai su, sai aiki da dokoki, kuma aiki da dokoki ya shahi kama ƙoƙarin ma'aikata, ya shahi ƙoƙarin shari'a, ya shahi rashin cin hanci da rashawa a wajen masu shari'a su da kansu da ma'aikata. Wato in aka mai da niyya ga ƙaro al'umma, aka mai da niyya ga raya arzikin ƙasa na al'umma, wato aka hidda san kai, aka hidda son rai, a sa'ana ana iya maganin wannan abu. Kun sani duk ƙasashen da ke gare da mu suna cikin wannan matsala, mu da kanmu akwai wajaje da yawa wanda muna cikin wannan matsala. Kenan abu ne wanda in aka haɗu a jiha duka aka tantamna, wato ina ji za a samu kwanciyar hankali, za a samu zaman lahiya, a sa'an nan za a mai da niyya ga hanyoyin na cigaban ƙasa.
Kwanaki uku za a shafe ana gudanar da wannan taro da ke samun halartar wakilin sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya a Afirka ta Yamma Muhammad Ibn Chambers da wakiliyar kwamishinan kungiyar tarayyar Afirka da na kungiyar ECOWAS, wanda a ƙarshe zai zo da shawarwarin da za su taimaka a ɗauki matakan mutunta 'yancin ɗan adam a Afirka ta Yamma da yankin Sahel waɗanda a yau ke fama da matsalar tsaro. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
An gaida Sule Mummuni Barma. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe 11:18. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike.
Jama'a masu sauraronmu da wannan la'asariyar Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Shirin namu na wannan makon zai ɗaura daga inda muka dakata a makon da ya gabata, a cikin wata tattaunawa da abokin aikinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya yi da wasu matasa masu kishin ƙasa wanda suka ɗauki azumar tallafawa 'yan ƙasa marasa galihu. A wani shiri nasu na ganin cewar kowane yaro ko yarinya sun samu ilimi daidai da kowa.
Yaushe za a iya cewa misali kuka bullo da wannan tsari, domin a baya an san hukumar nan ta ke muna kiranta hukumar yaƙi da jahilci ce a shekarun baya, don haka kamar yadda sunan ya nuna kun fi mai da hankali ne akan a baya can mutanen da ba su samu sukunin shiga makaranta ba lokacin suna kuruciya za a iya cewa kun fadada aikin ku ne
kware daga domin a yanzu zaka ga ba wai wanda ba su samu sukuni ba a wanda suka shiga suka gaza gamawa saboda wasu dalilai irin na rayuwa ko mata ko maza saboda daliban mu saboda 6000 da muke da su a fadin jihar Kano ba wai mata bane kawai a akwai yara ƴan mata akwai kuma samari matasa a cikin santocin mu kuma mun fara wannan tsari tun 1997 kaga yau kusan kimanin sama da shekara 20 kenan muke kan ko kusan shekara 20 muke kan wannan al'amari
kama Hajiya kuna da alƙalma dan yanzu kin fara gaya mana cewa ɗaya daga cikin yar tallace ko kuma yar aikata ta yi makarantar secondary yanzu ma ta shiga makarantar gaba da secondary kuna da alƙalma ne na irin waɗannan yaran da kuke yayewa misali shekara shekara tun daga shi kun kwashi shekaru 20
kware daga sai muna da alƙalma idan zaka iya tunawa akwai professorshi ma a cikin university da doctorci wanda daga makarantar yakin ilimin manya suka fara kamar misali akwai wani shahararren professor marigayi professor Yaro Yahaya wanda ya rubuce na wayansu littattafai shekara 30 baya dalibi ne na makarantar ilimin manya sama da shekara 30 baya kuma har ya gama yayi kamar a ce ilimi daidai da na primary daidai da na secondary har ya tafi jami'a har ya gama degree har ya kuma zama professor kaga dalibi ne shi ba a takardinsa kaf yanzu ka sami iyalansa babu inda za a ce ya je primary ta kaza sai dai a ce maka ya halarci center ta ilimin manya wanda da ita ya fara har ya zama professor kuma ba shi kadai bane Allah ya masa rahama akwai mata da maza da yawa akwai muna da lecturer ma kwanan nan na gamu da ita a Sa'ida Training College lecturer ce babban lecturer ni ban gane ta ba amma ita da kanta take cewa da ni Hajiya ni ma fa dalibarki ne daga center ki ta cikin birni ta Library City Center daga nan na fara bata samu sukunin gama secondary ba daga baya ta koma ta ƙara secondary kuma ta shiga jami'a kuma yanzu babban malama ce a college Sa'ida Training so wayannan abubuwa zamu iya cewa sama da shekara 20 agency mu agency for mass education na jihar Kano muke yin wannan aiki bayan nan kuma muna da makaranta da muke koyar da certificate akan aikin jarida ko an kana so ka dan kara ilimin ka ma akan aikin jarida zamu baka admission ka zo ka shiga akwai da yawa daga cikin ma'aikata da suke aiki a gidajen radio na Kano da wasu wuraren wasu jihohin daliban mu ne daga hannun mu suka fita dan ka san an ce mass education so mu komai na ilimi wayar da kai muna da ruwa da tsaki
to Ibrahim gashi ka ce yanzu kuna da dalibai kamar 20 da kuke kula da su wai daliban nan naku a wuri ɗaya suke ne ko kuma suna wuri jefi-jefi ne
cikin karamar hukuma ɗaya amma akwai unguwanni duk kusan suna cikin gunduma ɗaya ne
yanzu za ku ci gaba da kula da su ne har lokacin da za su kai mizanin ko munzalin kammala makarantar secondary a primary din misali da kuka mai da su
wannan shine babban kalubalen da muke tunanin zama fuskanta wanda mu mun fara pilot din shekara mun yi gwaji na shekara 2 wanda muna kokarin yanzu za a yi sustaining din abun daurewa sa shine abin da muke ta buri amma muna burin cewa yaran nan su gama primary su sannan su shiga makaranta gaba da primary su gama secondary muna kula da su amma abin da muke ta dubawa shine shin ya zame mu inda muka fara musu wannan abun kyauta ya zama to cewa mun samu waɗanda za su dorar da al'amarin ya zama to ya ci gaba haka
masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin muna mika godiya ta musamman ga wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma a madadin sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku da wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia ku huta lafiya
amma da mata don mu zan miƙewa kai kokarin neman sani don kan
to sai kuma kadan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar email
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Kadora Digaga dan Fulani Warji jihar Bauchi inda yake cewa Assalamu alaikum BOA Hausa. Muna jajantawa al'ummar Ringin dake jihar Jigawa bisa ambaliyar ruwan sama da ya afku duba da yadda suka yi asarar rayukan mutane da dukiyoyi. Muna addu'a Allah ya kiyaye gaba. Sai sakonmu na gaba inda ya fito daga Haruna Muhammad Katsina inda yake cewa kasashen duniya da fatan za ku hada karfi da karfi a wuri daya domin ku samu nasarar dakile duk wasu ƴan ta'adda dake zama barazana ga rayuwa da dukiyoyin jama'a a duk inda suke. Duba da ganin yadda suke ci gaba da yaduwa a sassan duniya suna kuma hallaka dimbin jama'a. Sai sakon Aminu Kano Maida inda yake cewa Assalamu alaikum BOA Hausa, dan Allah ku bani dama na yi kira ga al'ummar jihar Kano da su tashi tsaye wajen share magudanar ruwan su dan kare kai daga afkuwar ambaliyar ruwa. Sai sako daga Abubakar Lawal Abubakar Daura inda yake cewa hakika ya kamata talakawan Najeriya mu tsaya mu duba musamman irin shugabannin da zamu zaba a zaben shekara ta 2019 don sai an lura sosai domin kuwa akwai mayaudara ƴan siyasa. Sai sakon Comrade Salim Abubakar Imam inda yake cewa hakika karuwar kai harahare da ƴan kungiyar Boko Haram ke yi a yankin arewa maso gabashin Najeriya musamman a jihar Borno ba karaman abin takeici bane da Allah wadai. Da fatan hukumomin tsaron Najeriya za su ƙara ƙarfi wajen dakile harharen ƴan kungiyar ta Boko Haram. Sai sakon ƙarshe a yau sakon haɗin gwiwa ne daga Sani Umar na Leliya da kuma Umar Garba da yake da Zainab Ma'aruf kasuwar gari inda suke cewa a yau muna son ku ba mu dama domin mu yi jinjina da sa albarka ga daukacin ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyon Amurka. Hakika babu abinda zamu ce muku sai Allah ya sa albarka duba da irin lokacin da kuke bamu na kira da kuma aika sakonnin mu.
To a gaida Daula Salim kafin mu sallama da ku ga takaitaccen labaran duniya.
Mahukunta a Mogadishu babban birnin kasar Somalia sun ce wata mota da aka saka bom a cikin ta ta yi bindiga a fadar wata gunduma da ke birnin kuma ta yi musabbabi mutum mutane shida kana wasu 16 sun samu rauni. Shi dai wannan harin ya auna a fadar gunduman hodan ne da ke Mogadishu shedun gani da ido suka ce wannan bindigan da motar ta yi yau Litinin ya yi mummunan illa ga ginin ko baya ga kashe mutane. A Libya kuma akalla mutane biyu suka hallaka kana aka raunata wasu 10 bayan da wasu ƴan bindiga suka afkawa babban kamfanin man fetur na kasar a yau Litinin. Shedun suka ce karshen ginin kamfanin wanda ke tsakiyar birnin Tripoli ya kama da wuta bayan kai farmakin wanda shine irinsa na farko da aka taba kaiwa ga wannan kamfani na NOC. Sai kuma Afghanistan inda kungiyar Taliban da ke arewacin Afghanistan ta yi nasarar kame wata gunduma mai muhimmanci da ke kusa da bakin iyakar Turkmenistan kana suna yi wa bahir kwatar wani barazana a lardin inda suka kashe jami'an tsaro da yawa a hararen da dama da su kai a wannan wurin. A cikin watanni uku da su gabata waɗannan ƴan ta'addan sun ƙara azama a hararen da suke kaiwa a duk faɗin ƙasar. ƴan sanda a babban birnin ƙasar Sudan sun ceto mutane har su 94 daga hannun masu fasa ƙwarin mutane zuwa Turai kuma 85 daga cikin su yara ne ƙanana. Wasu daga cikin waɗanda aka ceto a birnin Khartoum yara ne da shekarunsu ba su shige 10 ba. ƴan sandan ƙasa da ƙasa da ake kira Interpol sun fasa garken masu wannan mummunan sana'ar ce a wani samamin da su kai a ranar 26 zuwa 30 ga watan Agusta na wannan shekarar. Sakamakon wannan samamin an yi nasarar kame wasu mata har su 12 da maza 2 kana an same su da kuɗi da ya kai dala 20,000. Gobe Litinin ne idan Allah ya kai mu za a yi hidimomi na cikar shekaru 17 na harin da aka kai wa tagwayen gine-ginen nan biyu da ke birnin New York.
To anan kuma za mu dasa aya sai kuma can an jima da dare za ku ji mu dauki da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku muna miƙa gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan Alhaji Ibrahim Dabo akan rasuwar ƴarsa Hajiya Asiya Ibrahim Dabo wadda Allah ya yi rasuwa a yau a Katsina. Allah ya jikanta da rahama ya kuma gafarta mata. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniya mu na yau Rob McLean ni Safina ta sada sodangi ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe shirin matasa.
Yau da gobe